بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci, wanda yanzu mun shiga daren juma'a kenan, daren uku ga watan Safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda kuma yayi daidai da lissafin 1 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shi ne zai zama darasi na 85, kuma khatima ta ƙarshe insha Allah daga cikin jaringin darussan karatun littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, wallafar al-Imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Idan jama'a masu bibiya ma basu manta ba, a darasin da ya gabata, wato na 84, mun karkare karanta doren matanin wannan littafi na As-Siyasatu Shar'iyya. Amma lokaci ya ƙure, ba mu samu damar yin wasu ta'liqat da cikon zance wanda za su zama su ne rufewa da naɗe wannan littafi ba. Waɗannan su ne jawaban da za a yi a wannan darasi na 85 insha Allah. Kuma muna ba da haƙuri kasancewar ruwan sama, za mu samu halin yi bayanin jama'a irin yadda aka saba a masallacin gidan marigayi Alhaji Tsoho da ke bayan garejin Baba Kaduna ba. Za mu yi shi ne daga gida insha Allah. Abinda ya sa muke yawan yin wannan karatu daga gida, saboda Allah cikin iyawarsa, galibi a ranakun karatun mukan samu wato yawaitar ruwan sama ta shigowar damina ɗin nan da kuma wasu uzurori. To sai muka lura cewa in aka yi ta biyo waɗannan uzurori, za a yi asara mai yawa sosai game da karatun. Da haka muke yin shi daga gida, in lam takun iblun fa ma idha. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah kuma ya karba mana. Zan fara wannan takaitacciyar magana ta rufe wannan karatu da ishara zuwa ga wani asari da aka danganta shi zuwa ga sahabi Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu, cewa kamar yadda yake cikin littafin At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk na al-Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahmatullahi alayhi. Imam al-Ghazali yake cewa an ba da labarin wata rana Sayyidina Umar ɗan Khattab ya bi wata jana'iza, za a yi mata sallah, sai ga wani mutum wanda ba a san shi ba ya shiga gaba ya wannan gawa sallah. Da aka je da gawar, kuma kabarinta aka sanya ta cikin lahadinta, sai wannan mutum ya matso yana addu'a, har yana dafa kan kabarin yana cewa Allahumma in azabtahu fa bi qubhi amali لأنه عصاك، وإن رحمته فإنه فقير إلى رحمتك. أريتش يا الله وأنا باوناك هكا مش عذابا تو الله ليه فنشني جامسا صبودا باشكا ليه في باواني مي ليه في تكا نباي ما سليه فكاني الله قافر تامنا إيش يدنكو كما سرحما تو الله وأنا مشكين فللكني دا رحمك كما بايني مو ما سو تلوتي دا بقاتوا إزواغا رحمك يا الله. Sannan sai ya dafa kabarin ya ce, wa tuba laka ayyuhal mayyit, ka ji daɗin ka ya kai wannan mamaci, iz lam takun amiran aw arifan aw katiban aw awaniyan aw jabiyan. Yace ka ji daɗi tunda kai ba sarki bane, kai ba gwamna bane, kai ba commissioner bane, kai ba director bane, kai ba pamsec bane, kai ba ka rike wani mukami wanda zai baka dama ko mai karɓar zakka ko mai tara haraji ko mai kaza mai kaza, duk baka rike wannan mukamin ba. Yace inda ka rike wannan mukamin da yau ka gane kuranka. Daga nan sai aka neme shi ya sulale cikin mutane ya tafi. Sai Umar yace, ilayya bir rajul, aje a dubi wannan mutumi, aka duba ba a ganshi ba. Sannan sai Umar yake cewa, ai wannan mutumin da kuka gani to khadirni wallahu a'lam. Abinda muke so kai mu ambata a cikin wannan kissa shine batun irin yadda hadari dake tattare ga waɗanda suka rike shugabanci, da waɗanda suka rike mukamai, da waɗanda suka zama masu fada aji suna fuskantar hisabi fiye da sauran mutane. Allah ubangiji ka tsare mu. In kun tuna, a sanda muka fara wannan karatu, mun ishara akan cewa kokari muke yi wato mu mu fahimci nauyin shugabanci da abinda Allah ya daura wa shugabanni da kuma musulunci irin tanadin da ya musulmin da su sauke nauyin su a sanda muka fara wannan karatun da ya tunawa ranar 24 ga watan Jumada al-Akhira na shekarar hijira ta 1440 wanda a lokacin yayi daidai da 28 ga watan Febrairu na shekarar miladiya ta 2019 to wannan kenan insha Allah a wannan khatma ina so ne mana tariya gajeriya game da ababen da littafin ke kunsa da shi da me aka tattauna a cikin littafin amma kafin nan bari mu ji wasu maganganu daga Sheikhul Islam Ibn Fawdi rahmatullahi alaihi Ibn Fawdi babban mujahidin nan malami cikin manyan malaman musulunci a kasar nan Allah ubangiji ya gafarta mishi mafi rahama yana da wasu maganganu masu muhimmanci wanda za su zama na cikon wannan magana a littafin shi mai suna Usulus Siyasa wanda ya bada labarin cewa ya rubuta shi ne saboda ɗaya cikin gwamnatin shi da ake cewa Umarin Dallaje ya neme shi ya mishi bayani akan tsare-tsaren da musulunci ya tanada domin shugabanci to shine sai ya rubuta wannan takaitaccen littafi mai albarka kwarai da gaske mai suna Usulus Siyasa to a cikin shi Sheikh Ibn Fawdi rahmatullahi alaihi ya ambaci ababe guda bakwai wanda waɗannan ababen su ne zamu takaita bayanan abin da ya faɗa za su zama mana kamar wato bayani akan siffofin shugaba na gari saboda yawaita tambaya da ake ta yi wa za a zaba bai kamata a zabi wani ba wani ya kamata a zaba barka ji magana wani malami cikin malaman musulunci wanda kuma malami ne namu na gida mujaddidi ne shehin mu ne malami ne na wannan al'umma na wannan yanki wanda ba ta malami irin shi a wannan yake da kasar Hausa ba wajen jihadin sa tashi tsayen sa wajen kawo gyara ga addini Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama shi da sauran zuriyarsa da malamai da mutan gidansa Ibn Fawdi yake cewa ai ilam anna min a'zami anna min a'zami al-bala'i 'ala al-'abd kujin nan magana yace anna min a'zami al-bala'i 'ala al-'abd an yakuna 'arifan aw amiran lima yatarattabu 'alayhi min al-hisab jarabawa mafi girma da Allah zai wa bawa shine Allah ya bashi mukamin gwamna ko shugaban kasa ko komishina ko makamantansu yace lima yatarattabu 'alayhi min al-hisab saboda abin da zai biyo baya na ainihin lissafi ranar al-kiyama Allah ka kare mu yace ga usulul siyasa wato ka'idojin shugabanci guda bakwai na daya an yakuna al-amiru taqiyan fi dinihi muttabi'an li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama mushtaghilan bi amri ukhratihi waqifan ala hududillah mutaba'idan an hubbir riyasa wajibi ne shugaba ya kasance mai jin tsoron Allah game da addinin sa wanda yake mai bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wanda yake yana shagaltuwa da al'amarin lahira fiye da duniya sannan kuma mai tsayawa daidai inda Allah ya kafa doka wanda kuma yake yana gudun shugabancin ba abin neman shi bane Allah ne da ya kaddare shi ya shugabanci wannan na ɗaya kenan na biyu an yakuna al-amiru layyinal janibi shugaba ya kasance mutum mai laushin hali wajen mu'amalar shi da mutanansa wajen yafiyarsa mu'assiran janibal afwi wa tarkal ghadabi ya zama yana fifita afuwa yana fifita guje ma fushi wal maila ila al karami kuma ya karkata zuwa ga halin karamci kyauta da sadaka da bada abin hannunsa wat tajawuz da kuma kauda kai idan an yi masa laifi shi a karankin kansa sai ya ja aya fadin Allah fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika Allah yana faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya masa yake cewa da rahama Allah ubangijinka ka zama mai taushin hali gare su da ake ka kasance mai dacin hali mai wuyar sha'ani mara dadin zama yace da duk mutane sai su watsi sai su baka waje Allah ka kare mu na uku yace an yakuna al-amiru mushtaqan ila ulama'id-din ya zama shi sarki shugaba ya zama mutum ne wanda yake da kwadayin gamuwa da malamai yana son malamai dama kamar yadda Abu Hazim yake fada Amr dan Dinar yake cewa khairul umara'i man ahabba al ulama'a mafi kyan shugabanni wanda ke son malamai yace wa sharru al ulama'i man ahabba al umara'a shi kuma fi sharrin malami shine wanda shi kuma shi shige wa sarakuna. Kai shugaba dole ne ka nemi malamai na Allah ka jasa ajika. Sai kuma malami na Allah kai ka guje wa shi shige wa shugaba in ba an jawo ka ba. Malam Ibnu Fodi ya ƙara cewa yace wa yahrisa ala istima'i nasihihim, shugaba na kirki ya kwadaitu zuwa ga sauraron nasihar malamai, wa yahzara kuma ya taka tsantsan min ulama isu'i daga miyagun malamai, alladhina yahrisuna ala dunya, waɗanda za su nakawa su duniya suke so. Duk malamin da idan ya je gun wani shugaba buƙatar shi ce za ta kai shi buƙatar kan kai shi, neman kuɗi, neman dukiya, neman kwan gida tashi ta kan shi, zai wa yashi aure, a biya wa ɗanshi kuɗin makaranta, a ba wa ƙanwarshi scholarship, a ba wa ƙaninshi appointment, bai damu da al'amarin addini ba, bai damu da kiwon lafiya al'umma da iliminsu da tsaro da addininsu da makomansu da makamantansu, bai damu da wannan ba, to wannan malami ne wanda yake ya harisu ala dunya, to kai shugaba wajibi ne ka kiyaye shi. Malam yace na hudu, an yastani'a ummalahu min khiratin nas, wajibi ne ga shugaba ya zama ya zababban mutane, mutanen kwarai su zama su ne bifana ɗinsa, su zama su ne waziransa da masu rike da mukamai da kicin cabinet ɗinsa da kabal ɗinsa, dole ne ya tace ya zaba. Wa khubara'ihim, da kwararru inda ake buƙatar kwarewa akan harkar kiwon lafiya, akan harkar sadarwa, akan harkar tsaro, akan harkar ainihin ilimi, akan harkokin da suke buƙatar kwarewa, wajibi ne a nemi wanda suka kware a wannan harka. Wa yuraqiba, kuma ya kula da me suke yi, kai ya bar su kawai haka nan bai sa abin da suke ba. Yace ka an idza sa'amala amiran wa kana Umar ya kasance idza sa'amala amiran, idan ya sa wani aiki, ishtarata alaihi alla yarkaba barduna wala yalbasa raqiqa wala ya'kula naqiya wala yuglika baban an hawa'ijin nas wa ma yuslihu. Yace Umar ya kasance yanda ya sa mutum muƙami sai ya kafa mai sharadi. Sharadin da zaka rike muƙamin Umar shine ba zaka dinga hawa alfadari na alfarma ba, shine barzun, wato irin manya-manyan motocin nan na alfarma ba zaka dinga hawa irin su ba. Wala yalbasa raqiqan, ba zaka dinga sanya tufa mai laushi, tufa wato na ƴan gayu, manya-manyan tutura ba zaka dinga sawa ba. Wala yakula naqiyan, ko ba zaka dinga cin abinci na gani da fada ba, sai dai ka ci abinci ran talakawa suke ci. Wala yughriqa baban, kuma ba zaka dufe kofar gidanka da ofishinka ba, an hawa'ijin nasi, alhalin mutane sa so su ganka suna da buƙatu, a kasa ganinka ya gagara. Wa ma yuslihuhum, mutane suna da buƙatu da kuma abin da zai gyara musu rayuwarsu, suna neman ka su rasa, to Umar ba zai da wannan ba. Wa nabiyar, wa ya'muru ar-ra'iyata bil adli wal ihsan wa mujanabati dhulm, wajibi ne akan shugaba ya kokarin umarnin talakawansa da adalci da kyautatawa tsakankaninsu, adalci a cikin ayyukan da aka basu, adalci a cikin rayuwarsu da iyalansu da makwabtansu su da abokan harkarsu, da kuma kyautatawa na ƙasa da su, wa mujanabati dhulm, da kuma gujewa zalunci, wa yuharribahum ala hubbil khair, kuma ya kwadaitar da su akan san aikata alkhairi, su zama masu alkhairi, kamar da Allah yake cewa, malam ya ga aya anan cewa idan mutane ba su, shugabanni ba su kwadaitar da talakawansu akan kirki da nagarta ba, to za a yi haihuwar guzuma, shine fadin Allah, wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'da, haka muke daura sashen azzalimai wasu su akan wasu, kamar yadda muke gani a yanzu. Misali, kowa na kuka cewa shugabanni sun ki adalci, kuma shi ma bai yin adalci, dan me wannan kukan shi ma zaka tare shi ma tsindim yake a cikin zalunci, hasali ma wani inda zai samu irin damar da wasu cikin shugabannin suka samu, to zaluncin da zai yi sai ya dara wanda yake tuhumar su da cewa suna yi. Allah shi kyauta. As-sadisu, abu na shida, an yaba'a lin-nasi al-wadha'ifa wal-mihana wal-hirafa, wajibi ne ga shugaba ya samar da mutane ayyukan yi, ya zama gwamnati tana da tsarin samar da ayyukan yi, ba daidai bane a ce kullun ƴaƴa dubban ɗaruruwa suna gama jami'o'i da manyan makarantu, cibiyoyin ilimi da FCEs da polytechnics da universities da makamantansu, kullun ana cika camp ɗin NYSC da dubban ɗaruruwan graduates su gama wannan karatun, su gama wannan bauta ta ainihin wato ƙasa da ake cewa, amma kuma babu gurbin ilimin da zai absorbing ko da 1/5 din su, babu shakka wannan timing bomb ne ake dasawa. Hazali ma sai dai tun daga makaranta, da kuma a wuraren waɗannan horo na NYC ai tana musu babu aiki ku nemi sana'a ku nemi sana'a to tun farko shi nemi sana'a mun ba shi sun yi boko bayan an tsara shi boko nan cewa an yi aiki kuma ko babu aiki manoma babu ainihin wato kayan aiki a noma makiyaya haka malaman makaranta babu kayan aiki ƴan asibiti babu kayan aiki jami'an tsaro ko ina kaje ana kuka da babu kayan aikin da ake bukata babu shakka wannan karifa ce a cikin al'umma wajibi ne a samu da mutane ayyukan waza'if ayyuka wal mihan da sana'o'i mihina wato sana'o'i da suke professionals wal hiraf da sana'o'in hannu dangin kafinta da ainihin burkila da lebura da kiwo da noma da ayyuka ire-iren waɗannan na hannu da ake yi da sauransu la budda lil khalqi minha ayyukan da babu makawa dole sai halittu sun yi su za su rayu yace kal fallaha kamar aikin gona noma rani da damuna wal haddada da kuma aikin wato karfi irin dangin kira da walda da makamantansu wal khiyata da dinkin tela aikin tela wa tibba da sana'ar likitanci bayar da magani wa sibaga da aikin rini kuma aiki a masaku da wuraren da ake sarrafa sutura wa tijara ko wanne jara da kuma ainihin wato aikin kafinta da makamantansu ga da zalika da makamantansu wannan an ciro ne kawai daga misalan da shi Malam Ibn Fodio rahimahullahu ya buga wato dole ne gwamnati shugaba ya kokarin ya inganta waɗannan sana'o'i da duk wata sana'a ma da al'umma suke a samu musu sana'o'i domin wannan shike hana zaman banza shike hana mummunan tunani shike hana mummunar rayuwa ga al'umma shike tsare mutane daga mummunar rayuwa dan adam idan yana da abin yi to baya fatan ayi barna baya musharaka a fitina baya shiga tashin tashina ko zanga zanga ko da ta lumana ce aka ce duk wanda yake da abin yi ba zai shige ta wajibi ne a samar da waɗannan ababe sana'o'i da ayyukan yi da ayyuka na ainihin hannu da sana'o'i wanda suke kanana da manya kowa ya samu abin yi yace wa yuhibbuhum ala talabil qut gwamnati ta tirsasa mutane ta sanya mutane kwadayin neman na kansu ka ta koya musu bara da neman sadaka da neman maula da yawon tazubar kargo ta koya mutane wannan wa ta'niril qura kuma gwamnati ta miƙe sosai wajen raya birane domin raya birane shi ne kawo rayuwar sana'o'i a dinga inganta kasashe da garuruwa wa ra'aytul aswaq da kula da kasuwanni kula da dokoki da ka'idoji da tsari da kawo wato ci gaba shi sa a can baya muka tsanci dole ne a tanaji masana wanda za su dinga ba gwamnati shawara akan tattalin arziki akan kasuwanci akan saye da siyarwa akan shige da fice akan abubuwa da suke da alaka da wannan wa turuq gwamnati ta kula da kuma gyara hanyoyi wajen nagartarsu da amincinsu da kyansu da yawaitarsu da komai abin da zai zama ya inganta rayuwar al'umma yace wajen bil masalih al'amma da kuma kokarin samar da duk wata maslaha wacce za ta amfani al'umma duk wani abu da aka san zai yi wa al'umma amfani wajibi ne ga gwamnati ta ga cewa ta samar da shi malam yace wal masajid da kuma kulawa da masallatai din asaf a kasashen mu babu ruwan gwamnatoci da masallatai in ba kadan ba kadan din ma sai ta bayan fage wato masallatai ba su da wani budget a cikin dukiyar gwamnati sai dai wanda yake da kishin musulunci a ciki to sai kaga ya baiwa masallatai wani kaso ta bayan fage saboda ana ganin haka bai dace ba ai wurin ibada ne ba ruwan gwamnati da addini subhanallah waɗannan maganganu da wannan tsare-tsare na rashin kula da addini Allah ubangiji ka tsare mu da shugabanninmu daga ire-iren su wal madaris da kulawa da makarantu a inganta makarantu tun daga na ƙasa har zuwa na sama tun daga primary da secondary junior da senior da gaba da secondary da kuma jami'o'i da sauran cibiyoyi na ilimi ko bincike duka inganta su wajen gine-gine wajen samar musu da kyakkyawan environment wajen samar da dukkanin kayan aiki da ake bukata a ɗakunan bincike da ofisoshi da wuraren kwanan ɗalibai da azuzuwa a inganta albashin malamai a gyara musu ainihin aikinsu da condition of service yadda za su daɗe su yi aiki don ƙasa ta bunƙasa wannan duka faɗan Fodio ne ke faɗin jama'a yace wal qubal haka nan alƙalai ma a kula da aikinsu kula da su a basu muhimmanci inganta aikin su, inganta ainihin tsarin su. Wannan shine na shida kenan, wato daga cikin kawaidin siyasa ko usulin siyasa. Dan fodiwe ambata a sakon da ya aika ma Umar Dallaji. Na bakwai yace an yi ra'ayin rifq fi mu'amalatin nas, wajibi ne ga shugaba ya kula da sauki da sassautawa wajen mu'amala da mutane, ka daura wa mutane abin da ba za su iya ba, na haraji ko wasu dokoki ko dokokin gine-gine ko dokokin shige da fice ko dokokin kawo kaya, kamar irin na dinnan kaya da ake kawo daga ƙasashen waje, irin abin da ake ce ma duty ko makamantar su. Kada a daura mutane abin da ba za su iya, kada a daura mutane abin da za su shiga cikin kunci. Yace wa ya'rifu haqqo khawasihim qabla awamihim, kuma a san darajar ɗaiɗaikun mutane masu daraja. Sarakuna ne, shuwagabanni ne, malamai ne, masu faɗa aji, dattawa, manyan 'yan ƙasa, irin statement da ake cewa kowa a mutunta shi, a bashi darajar shi, a san kimarsa. Qabla awamihim, kafin ma a kawo kan magana zuwa ga sauran gamagari, su ma gamagarin mutane, su ma wajibi ne a basu nasu daraja da nasu mutunci, a mutunta su, kowa a mutunta shi. Yace wala yanbaghi an yuhammiluhum ma la yutiquna, bai dace shugaba ya daurawa talakawansa abin da ba za su iya ba. Min al-mukus, kaman taxes, irin abin da ake zana multiple taxation, sa mutane haraji iri daban-daban gashi nan, haraji a cikin albashi da ake ce ma fee, haraji akan ababen hawa, haraji akan gidaje, haraji akan kuɗin buga waya, haraji akan ajiya a banki, haraji akan komai. In ka sai katin nefa, haraji. In ka sai katin wuta, haraji. In ka biya kuɗin kaza, komai haraji. Matuƙar bishan yayi yawa, kuma yana igharatul qulub, yana sa zukata su ji ba sa ƙaunar shugabanni, su ga cewa ana zalunta su. Sannan kuma in aka duba ba a ganin wani abu tangible na abin da za a ce to ga inda kuɗaɗen nan suka shiga. Wannan shi ma yana daga cikin abin da Ibn Fodi ya tsoratar akan cewa lalle a guje shi. Wal wajibat, ko a daura musu ayyukan da ba za su iya ba, a zo a ce za a rusa nan, za a gyara can, wannan ba dai za a daina yin kaza, a yi kaza, sai an yi kaza da sauransu. Ya ce wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kuma wajibi ne ga shugaba ya dosa umarni da kyakkyawa da kuma dosa hani daga barin mummuna. To muka kalli waɗannan ababai guda bakwai, yan uwa masu albarka, za mu ga cewa kamar summary ne na ababen da aka tattaunawa a cikin wannan littafi mai albarka na As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, wallafa al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangije ya gafarta masa. To kaji abinda malam dan fodiyo ya ambata a littafin shi na ainihin usulu as-siyasa, wanda yake da ma usulu siyasati sab'atun, kamar yadda muka ambata. Ya aika wannan littafi ne ga Malam Umaru, ko kuma ɗaya daga cikin gwamnatin shi, suna Sheikh Umaru Dallaji rahmatullahi alaihim. To wannan kenan. Abu na biyu, sai mu tsallaka zuwa ga wato tsokaci, ko kuma mu ce summary na wato muhtawa, abinda littafin siyasar shari'a yake ɗauke da shi, wanda muka yi ta dandana a kan shi yau kusan shekara uku da wani abu. Mun tuna cewa Ibn Taymiyyah ya ba da amsa ne akan tambaya da aka yi mishi, kamar yadda ya saba amsa tambayoyi ya tattauna akan su da tafsiri. Ya ba da amsa ne akan tambayar da aka mishi dangane da menene ababen da ya kamata shugaba ya kula da su. Yake cewa akwai babubbuka, akwai kashi guda biyu. Na farko akwai batu akan al-wilayat, na biyu kuma akwai al-ahkam. Sace al-wilayat shi kuma karkashin shi akwai abubuwa guda biyu. Akwai wilayan wa ya kamata a sa, sannan kuma dukiyar da za a ba wa shi walin ya ake yi da ita. Da aka yi ce al-wilayat da kuma al-amwal. Karkashin al-wilayat ya tattauna mana za a yi tunawa game da batu akan tauliyatul aslah, sanya wanda ya fi cancanta. Cewa an zo sanya shugabanci, to a duba waye ya fi cancanta a sanya shi. Ya ce kuma in ba a samu wanda ya fi cancanta ba, cancantan ta yi karanci, sai a duba al-amsal fal-amsal, wane ne ya dan fi sauƙin matsala, wane ne ya dan fi, in aka saka a scale din 0 to 9 ko 1 to 10, wane ne zai scoring 8, why zai scoring 7, kaga wannan ya fi cancanta da wanda zai scoring 4 ko 3 ko 2 ko makamancin haka. Yayi kuma magana akan cewa abinda ake bukata daga cikin musulmin shugaba sune abubuwa guda biyu alquwa da al'amana a same shi da ƙarfi wa zadahu basatan fil ilmi wal jism da kuma fadan Allah cewa inni hafidun alim ni mai kiyayewa ne kuma masani game da annabi yusuf da kuma wancan da ta cewa ubanta inna khayra man ista'adarta alqawiyyal amin khayra man ista'adarta alqawiyyal amin wanda mafi kyan wanda zaka ba wa aiki shine alqawi mai karfi kuma al'amin yace amma kuma a takeice an waye gari haduwar waɗannan sifofin guda biyu sun yi karanci a cikin bayi wannan tun zamanin suke dan haka sai a duba wacce ce wadda aka fi bukata zuwa gare ta a daidai lokacin ƙarfi aka fi bukata ko amana wanne ne idan ta samu daya za a iya maneji a inda yana cewa lalle ana da bukata zuwa ga wannan ƙarfin wajen shugabanci ƙarfin zuciya ƙarfin fada aji kwarjini a idan mutane ƙarfin fuskanta abokan gaban addini da sauransu ya sannan ya man tattauna mana akan ita kanta alquwa fil wilaya mai ake nufi da ita idan an kuma kasu son baya ga wanda basu ji a lokacin ba za su iya samun bayanai gurgurdan hali sannan yazo magana akan al'amwal wato abinda ake ce ma dukiyar kasa national cake kamar yadda mutanen mu suke fada ko wato al-rizqul am arziki na al'umma menene shi yayi magana akan ganima yayi magana akan zakka da waqafi da fai'i da kuma irin bayani akan hadarin da ke cikin zaluntan al'umma ta fuskar yin wawaso a cikin dukiyar gwamnati da ta sauna akan waɗannan a bangare na ainihin wato al'abwal sai tsallaka zuwa kashi na biyu shine al-ahkam irin hukuncin da ake daurawa shugaba cewa sai shi ne zai da su anan mai kasa su gida biyu yace akwai hududullah ko kuma huququl adamiyyin hududullah sune dokokin Allah da ya kafa wadanda idan aka taba su Allah ya jibantar wa shugabanni cewa su za su wakilce shi wajen tsaida wadannan dokoki da haddojin da Allah ya gindaya a cikin su yayi magana akan haddin sata da hukuncin shi kamar da aka sani a shar'ance da haddin zina da hukuncinta da haddin giya da kuma jihadi na yakar kafirai da kawo wato ci gaba ga musulunci da makamantansu sannan kuma ya sake tsallakawa zuwa ga batu akan huquq na al'adamiyyin wato haƙoƙin ɗan adam wanda har ila yau suma ba a ba su dama su ansa da kansu ba sai aka ainihin wato danka al'amarinsu zuwa ga shugabanni daga cike magana akan kisa al-qatl kisan ganganci kisan kuskure kisa mai kama da na ganganci dama irin su kenan guda uku qatl al-amd shubhul amd da kuma al-khata kowanne da hukuncen sa tun daga kan kisasi zuwa ga ainihin wato ramuwar kisa din kenan zuwa ga diya da kafara da yafiya diya yayi magana akan su sannan yazo kan kisasi na wasu raunuka koma bayan kisa kamar jin mutum ciwo a hannu ko ido ko harshe ko kafa ko makamantansu da fadin Allah wal juruha kisas ko kuma tun kafin nan innal anna al-ayna bil ayn wal sinna bis sin zuwa karshen su ya kuma gana akan al-a'rab wato mutunci shine a taba mutum mutunci ta hanyar yin kazafi da ibin da ke bi baya na haddin kazafi da haddin li'ani da haddojin da ke da alaka da ire-iren su na ta'ziri da kuma haƙoƙin miji da mata wanda su ma wajibi ne hukuma ta kula wajen wato sulhunta abinda ka iya kaiwa ya kawo na rigima tsakankanin ma'aurata alƙali na da ƴancin ya saurare su ya ainihin wato kawo gyara a kansu ya sake maimaita magana akan dukiyar gwamnati har ila yau yadda ake gudanar da ita yadda ya kamata a raba ta yadda ya kamata kowa ya samu da haramci wato shugabanni su tattare dukiya su hana kowa morarta da abin da ke cikin hadarin haka nan hisabi da ke jiransu a wurin Allah haka nan kuma yi magana akan ashura muhimmancin samun wato masu hankali da ilimi da zurfin tunani da gogewa a rayuwa waɗanda ko da yaushe shugaba zai dinga jin ta bakin su da neman shawararsu yana kuma girmama ra'ayinsu yana kuma aiki da ababan da suka ambata wannan yana da muhimmanci kwarai a inda mana ishara ibuwa ga yadda sayyidina Umar yake aiwatar da gwamnatinsa kafin Umar da yadda Allah subhanahu wataala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama wa shawirhum fil amr da kuma wa amruhum shura bainahum Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wahayi ake masa amma Allah ya umarce shi da ya dinga yin shawara da mutanansa dan a koya masarakuna da shugabanni na baya cewa ya aiki da haka Umar ya kasance yana da wasu mutane da yake jin shawara su kodi yaushe badariyawa da waɗanda suka shiga musulunci tun farko da kuma dattawan Qurayshawa har da waɗanda ma suka shiga musulunci a makare amma suna da kaifin basira da zurfin hankali da tsawon shekaru da ake cin moriyar ainihin wato shawarwarin su to wannan kenan a takeice gaba ta biyu ta bayani akan abinda littafin yake dauke da shi kamar yadda muka ji a baya to abu na uku a wannan gajeriyar khatama ita ce batu akan musharakar malamai da daliban ilimi a cikin harkokin siyasa wato irin wannan ta demokradiya da muke rayuwa a cikin ta mun an iya tunawa a can baya mun ta dan kokarin mu kaucewa magana saboda abin da ke cikin ta na controversy shin ya dace malamai su shiga siyasa irin kiraye-kirayen da yake wa malamai cewa malamai su shigo su shiga siyasa saboda an kyautata musu da to cewa in sun shiga siyasa za su gyara to ni ban kai nayi magana a madadin malamai ba malami bane ni alhamdulillah dalibi ne ni dan kankani tsautsayi yasa nake waɗannan bayanai Allah ubangiji ya gafarta mana ka sa mu gama lafiya dan haka ba zan iya magana a madadin malamai ba amma dai ina so ne nayi raising wasu tambayoyi wasu questions wanda masu yin wannan magana yana da kyau su kalli waɗannan tambayoyin su ga wai me suke nufi ne da wannan magana shin su wane ne malaman da ake magana za su shiga siyasar nan waɗannan irin malamai wani mataki da malamai mataki ne dabaka ne state waɗannan malaman ake waɗannan manyan malaman namu na ahlus sunna waɗanda suke karantarwa waɗanda muke kwaikwayo da take-taken su wanda muke mutunta su muke ganin girman su ga sanan a dukkanin garuruwa tun daga nan Zaria zuwa Kano Kaduna Sokoto Bauchi Niger Abuja Mina birnin Kebbi Zamfara Gusau kenan ko Damaturu Jigawa ko ina ka zagaya ga sanan Birjik malamai ne manyan shaka-shakai da daktoci da farfesoshi da alrammomi da gwani-gwani ga sunan iri daban-daban shin su muke nufi waɗannan malaman su bar aikin karantarwa su shiga siyasa sanan me muke nufi da shiga siyasa akan wani mataki shin su je su yanki katin jam'iyyu su zama partisan ɗan jam'iyya ko kuwa su je su ainihin wato sai form su kama takara ta gwamna da chairman da kansila da ɗan majalisa da sanata da shugaban ƙasa sannan wata jam'iyya za su shiga ko wata jam'iyya da sun ga tayi musu sannan wane ne zai financing ainihin wato campaign din su sun tashi kuma wane ne zai zauna ya ci gaba da karantarwa da suke idan sun tafi wannan aiki na siyasa wannan duka tambayoyi ne da ya kamata a yi sannan siffa ta uku ko kuma ana nufin su zo su san me siyasa take ciki kuma su dinga magana akai su zama critic wanne ne shiga siyasa da ake so malamai su yada kyau a yi defining waɗannan abubuwa sannan abu na gaba da nake so mu kalla shine mu tambayi kanmu mu masu wannan maganganu menene tarihin shigan mazowa addini multazimun ustazai islamiyun a ƙasashen mu na nan na zamanin nan namu meye tarihin shigar su siyasa don wannan tajriba ba Najeriya aka fara ta kadai ba zan dan yi mana bayani akan tajaru na wasu kasashe a takaice sai mu je mu ƙara bincikawa alal misali zamu iya cewa tajriba ta farko da tafi shahara ce tajriba ta kasa Algeria a 1991 wadda wannan tajriba an samu afwan Algeria ko AS Algeria ta su Rashid Al-Ghannousi wanda suka abin nan da yake ci mata kungiyar Swahili ya musulunci ta Islamic Salvation Front wato ASF wata jam'iyya da aka yi tun wancan shekara wajen 1991 fiye da shekara 30 kenan a yanzu, wadda har suka ci zaɓe daga baya aka shiga rigima. Har farar suka ce lalle ba kwace mulki a hannunsu ba za ta zo ta kawo hari da soja, za ta yi tadakul askari military invasion don ganin an kawo ƙarshensu. Akwai tajriba ta Tunis, su ne Rashid al-Ghannouchi shugabansu mai littafin Al-Huriyat al-Amma fi Dawlat al-Islamiyya, wanda ya yi ƙoƙarin ya musuluntar da demokaradiyya kenan, da a ce ko a demokaradiyyar da musulunci, so to say. Kuma ya ci nasarar yin wannan abin da takarar da komai daga ƙarshe, kuma duk da irin liberation da ya yi ƙoƙarin ya kawo cikin harka, abin bai kai labari ba, shi ma an kashe wasunsu, an kame wasunsu kamar shi kansa da makamantansu. Mu dauki kuma tajriba ta ƙasar Iraki, al-Ikhwan al-Muslimun a ƙasar Iraki, su binnan Muhsin Abdul Hamid, su Tariq al-Hashimi da ire-irensu, wanda nan kusa bayan shiga Amurka, bayan Amerika ta shiga ƙasar Iraki ta yi kace-kace da ita wajen da shekarun 2004 zuwa sama da haka, suka goyi bayan cewa a haɗa a yi gwamnatin haɗin kan ƙasa, aka sa su a cikin majalisa, wasansu ma har sun yi shugabannin majalisar, amma ba su iya kawo wa al'ummarsu wani gyara bamban da ɓatawa ga baki ɗaya, abinda tarihi ba zai manta da su ba. Kamar yadda ce ba su ne ke nika labarin siyasa ba, amma ina so ne wato mu kalli waɗannan su zama mana abin ɗaukan izina. Sannan muka ɗauki tajribar Hizbul Adala wa Tanmiya na ƙasar Maghrib, nan Morocco kenan, su ma abin da ya faru kenan, su ma ba su kai labari ba. Haka nan madauki tajriba ta Ikhwan al-Muslimun a nan kusa a kasar Misra da kasar Suriya, wanda dukkaninsu har gwamnati ma sun samu a kasar Misra, amma meye biyo baya na lalacewa al'umma da samun matsaloli. Wani na iya cewa ai ba dole idan an yi a Najeriya a samu wannan matsalolin ba, gaskiya ne ba dole bane, har yanzu ni ban ce a yi ko kar a yi ba, amma ana so ne mu gane cewa yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya ɗauki izina a kan shi ne tarihi, meye ya faru. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ma kana hadisan yaftara, akwai abin lura game da labaran da ake bayarwa. Faqasusul qasasa allahum yatafakkaru, ka baku labari Allah ya ce ka gaya musu labarin waɗannan al'ummomi, halas sai su nazari akai. To sai mu kalli shin mu ne muka fara irin wannan tajribar koko a kwanda suka gaye mu, me ya faru da su? Almuhim shine kuma ina ganin su kansu malamai su ya kamata su decide wannan abu da yake fada daidai ne ko ba daidai ba, sannan menene mashigar su a cikin shari'a. Aikin da Allah ya bayar malami, aikin karantarwa aiki ne permanent, ya fi karfin aikin siyasa. In muka lura ɗan uwa masu albarka, akwai maganganu da malamai suka yi sosai akan alaƙar wato malamai masu ilimi masu karantarwa da shugabanni kansu ma tukunna, kafin a kai ga su sai ƙoƙarin zama shugabanni, wanda daga cikin maganganun sun zama na ishara a koma littafin Al-Imam Suyuti da yake cewa mai suna Marawahul Asatin fi Adamil Maji'i ila Salatin, Marawahul Asatin, abinda manya suka ruwaito fi Adamil Maji'i ila Salatin, game da rashin dacewar zuwa gun shugabanni. Wannan kar ma wai malami ya shishige wa shugaba tukunna, ba wai ya zama cewa wai shi yake so ya zama shugaban ba. Ina makomar wannan, mukalli alal misali Suyuti ya kawo kamar maganar Limamu Qatada bin Du'ama da yake cewa al-ilmu kalmih idha fasada shay'u saluha bil milh, yace shi ilimi kamar wato gishiri ne, duk abin da ya ɓaci an sa mai gishiri sai ya gyaru. Wa idha fasada al-milh lam yasluh bi shay'in, amma shi gishiri ne Allah ce babu abin da zai gyara shi. Haka idan aka bari malamai har suka shiga cikin tatabarwar da ilimin su zai lalace, hankalin su zai bar jikin su, nagartar su za ta watsi, mutuncin da ake ganin su zai daidai ce, to al'umma ta ƙara lalacewa kenan. Haka nan ainihin wato Abu Hazim kamar da muka ambata da zai yake cewa khairul umara'i man ahabba al-ulama wa khairul wa sharrul ulama'i man ahabba al-umara, kai na kuma ga man ahabba al-imrata kenan. Kaga kenan su malamai daban suke da sarakuna, amma sarki na gari shine mai son malamai. amma malami wanda ba na garba shine mai son sarauta ko mai son sarki Ibn Mubarak yake wa fada wata magana mai hadari kwarai yake cewa man bakhila bil ilm ubtuliya bi salatin imma bi mautin yudhibu ilmu wa imma yansa wa imma yalzamu as-sultan fayadhhabu ilmu yace man bakhila bil ilm mutumin da yake masani sai ruwa yake karantar da ilimi ubtuliya bi salatin to za a jarabce shi da tsayin abu uku kuma duka imma bi mautin ko Allah ya jarabce shi da mutuwa wub a neme shi a rasa yudhibu ilmu mutuwar da kuma za ta tafiyar da iliminsa bai samu halin ya more shi ba wa imma yansa ko kuma ya wayi gari ya manta ilimin saboda baya karantawa yace wa imma yalzamu as-sultan ko kuma imma bi luzumi sultan ko kuma a jarabce shi da zama malam fada fayadhhabu ilmu sai ilimin shi ya daide shi to wannan fa malami kenan da ya zama dan fada to kuma gar malamin da ya zama sarkin fada din dan haka al-Imam at-Tirmidhi ke to hadisi wanda ya inganta yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sakana badiyata jafa wa man ittaba as-sayda ghafal wa man akha sultana uftutin duk wanda yake ya zauna a kauye zai zama yana da jafwa yana da kaushin hali wa man ittaba as-sayda ghafal wanda kuma bai ma farauta zai zama gafiri ya bar duk abubuwa masu muhimmanci ya zama dan farauta wa man akha sultana wanda ya nace zuwa gidan sarki uftutin to zai shiga jarabawa to haka kuma wanda ya karbi sarauta shi ma ya san fa jarabawa ce ya karba ba kankanuwa ba a takeice abin da nake cewa shine lallai dai kam batun shigan malamai masu karantawa siyasa to batu ne wanda yake yana da sarkakiya kwarai da gaske tunda yake zaka ga yana da rawaj a gun mutane yan kishin addini da masu hankoran ganin an samu nagarta abin da ya kamata a tambaya shine menene manhajin samar da nagarta da shari'a ta samar shine gyara halayen mutane karantar da su koya musu tarbiyya koya musu kyakkyawan abu yin ainihin aikin nagarta aikace har su gani wanda duk malamai ne ya kamata su zama gaba a wajen wannan duk malamai suka bar wannan suka kama campaign ba wanda zai wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara al'umma ne ta hanyar karantar da su tauhidi da suluki da ibada da kyakkyawan aiki da ihsani da sauran ayyuka nagari da yake karantawa har mutane suka gani suka dau hannu daga baya Allah subhanahu wataala ya sahale musu kafa gwamnati dan haka abin da ya kamata a damu da shi shine wannan kokarin gyaran hali wannan ba amsa ce na bari ga wannan magana ba kuma itiradi ba amma dai ina so ne ya zama wannan abin tattaunawa abin duba ta yi mu tsaya mu dube shi malaman mu su dube shi masanan mu su dube shi duba ta tsanake dangane a samar da mafita yan uwa masu albarka kan na cika ku da surutu dama dai darasin khatima ce kamar da muka ce wato khatima ce ta wannan littafi na asiyasu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya Allah cikin hikimarsa ya sahali mana mun samu mun kawo ƙarshen wannan littafi walillahi alhamdu fil ula wa fil akhirah muna godiya ga Allah tun farko da kuma a yanzu sannan kuma baya ga Allah madaukakin sarki muna godiya ga mutane mabambanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yashkuru an-nas la yashkurullah kuma mutane da dama da suka taimake mu sosai wajen gudanar da wannan karatu dole mu sanya su cikin godiya musamman waɗanda muka san cewa ba za su damu ba ko an bar su sunayensu wasu su za mu koye sunayensu saboda mun san ba su cika so ana ambata ba farko muna godiya ga kwamitin wannan masallaci da suka bamu suke bamu masallaci wato masallacin Yau Alhaji Tsoho marigayi babanmu Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama ɗayan kwamitin wannan masallaci su Mala Abdul Hamid su ainihin wato Muhammadu wanda aka sani da Kumu su ainihin malam wato wannan abin nan Alhaji Umaru na Habibi Yogurt da sauran ƴan kwamitin muna musu godiya Allah ya saka musu alkhairi wanda su ne suke faduta shi ganin cewa karatun nan ya gudana yadda ya kamata Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya su da aljanna sannan akwai kuma batu game da godiya ga wasu daga cikin mutane kamar wato mutumin da ya dinga daukar mana karatun nan a can baya wato Malam Kabiru wanda ake ce ma wato Kedi mai aikin daukar video a can baya ta daukar mana kafin da buga baya mu samu wasu ƴan uwa suka taimaka da wannan kamera da muke amfani ta wannan. Na ga muku a lokacin wani dan uwa ne mutumin kasar Ghana wanda yake zauna a New York. Anwar shi yayi kudi kudi aka sayi wannan kamera, Allah ya saka mishi alkhairi. Haka nan dan uwa Malam Salim wanda yake mutumin Katsina amma mazaunin Kano, wanda shi ma ya sayi mana waya da ake recording da ita na Facebook Live, Allah ya saka mishi alkhairi. Haka nan Professor Abdurrafi, wato shugaban cibiyar mu ta ilimin tarihin salafiya, a koda yaushe muna da wata matsala mukan tuntube shi mu nemi taimakon shi, kuma yana yi mana, Allah ya saka mishi alkhairi, Allah ya sa duke shi albarka. Da shi da wato twin brother din shi Professor Jamilu Yam, Allah ya saka musu alkhairi ga baki ɗayan su. Sai kuma wato abin nan mutanen Sunna TV, dan uwa aboki Malam Dicina, Dr. Ibrahim Umar Adam Dicina, wanda shi ma yana daga cikin wanda suka taimaka mana kwarai da shawarwari da kuma karfafawa da kuma sanya wasu bangare na wasu karatukan mu a Sunna TV. Shi kanshi wannan karatu in kuna na ga muku, Malam Dicina ya nemi cewa a koma farko a fara dauka da video a sashi a Sunna TV, amma wallahi kasalata ta ki bani wannan dama. Haka nan ku kanku ƴan uwa masu saurare wanda suke zauna a wannan masallaci wanda ake kullun da su, ga su dai wasu su ma sun girme mu yayyi ne, iyaye, wasu abokai ne, kuma da haka suka cire duk wani tunani suka zauna suka saurari karatun nan, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Da kuma ɗaruruwan masu saurare, ko in ce dubban masu saurare a ciki da wajen Najeriya, masu bi a Facebook, masu bi a YouTube, masu bi a groups na WhatsApp ko Telegram da makamantansu, a ciki da wajen Najeriya, maza da mata duka muna muku godiya. Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi, Allah kuma ya ainihin wato ba ku abinda kuke nema na alkhairi, Allah kuma ya kare fitintunu, Allah ya tsare mu daga dukkanin shaurori, Allah kuma ya sanya albarka a rayuwar mu gabaki daya. Haka na kuma ƴan uwa malamai galibin su musamman malaman mu daga darajar salafiya waɗanda sukan ji karatun nan a wani lokaci, kuma har sukan yi mana tambayi ko gyara ko su ƙara mana ƙwarin gwiwa inda suka ji mun yi ƙoƙari ko mun dan nuna dan wata ainihin wato ƙoƙarsawa, suna mana fatan alkhairi. Irin dan uwa Malam Dawud Az-Zahiri, Allah ya saka mishi alkhairi. Irin Malam Muhammad Shifu Abu Uwaisa, Allah ya saka mishi alkhairi. Irin su Malam Shaibu Badamasi, Imam Da'awa, da dai sauran ƴan uwa waɗanda muna yawan tattaunawa da su akan darussan da sauransu. Azan wata godiya ta musamman ga babban malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu, Allah ya saka mishi alkhairi kan irin alherin da yake mana. Wani lokaci muka buga mishi waya mu masa tambayoyi, ko da ba mu samu halin gamuwa ba. Haka nan malam ainihin wato abin nan wato Malam Al-Qasim Umar Jibril Abu Shubairin da aka san da suna Malam Al-Qasim Hoto, sun yi kuma addu'a ta musamman ga babban malamin mu wanda ya riga ya rasu, kamar da kuka sani, Malam Muhammad Awal Adam Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, wanda duk abin da muke da bazan shi muke rawa, kamar yadda dan fudu yake faɗa a wata waƙensa in ba na manta ba, yace in qila hiya bi husnil dhanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji jibril, yace in ana ganin wai ina yin wani abin azo a gani ki, to ni ban wuce wani dan dugon ruwa ba a cikin kogin ilimin jibril, to ni kuma sai nake kamar yadda nake cewa in qila hiya bi husnil dhanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji albani, Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ya mishi rahama, Allah ya dauka darajar cikin shahidai da salihai da manyan bayin Allah wa hasuna ulaika rafiqa. A ƙarshe na bada uzuri akan kurakurai da suka auku, ko rashin iyawa, ko tuntuban harshe, ko mantuwa, ko rashin sani, duk sun auku a cikin kasusuwan nan birjik. Mun ji su da kanmu, wasu sun ji sun mana tambihi da sauransu. Da haka duk abin da aka ji kar a riƙa kawai a ce haka yake gam sai an bincika, sai an nemi fashin baki a gun malamai masana don gujewa aiki da kurakurai, ko abin da yake ba shine daidai ba, ko abin da yake wato mai matsala, don a gudu tare a tsira tare. Don Allah ya so daga wannan mako za mu koma karatunmu da muka saba yi a littafin ainihin Ma'alimu Sunna, wanda muke mashtake da Taqribu Sunna bayda yadayi al-umma. Wannan kuma ya kawo ƙarshe kenan insha Allah. Allah ubangiji ya sa mana albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تحول mun dari kuma tuballighuna bi jannatik wa bi laki ni ma tahun bi halina musaiba dunya mati allahumma bi absarina wa asma'ina ma baqaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirina wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.